suka gafara ki kun san ko kamar gafara ko tafiya kai in ga mata na cikin damuwa har sai ka dawo wanda yake tiyatar zama da mace shine wanda yake kokarin ya sa ta manta da kowa sai shi wanda yake kokarin ya sa in ma tsotsayi ya sa an rubuta ji ita ce kai hasara sama da tiya hasara da yi to wannan shine mai tiyatar zama da mace ya zai zata jika ya zai abin da tuntar sauransu to a nan gurin kuma tilifin ya yi ittizali abin da ake nufi da ittizali sai an samu balansu sai idan ka zanto kullum wasa kuma sai ka zanto kamar wani abin da sauransu yau sama da sai da ke kira kila abusa dole sai da wannan dole ne lokacin maganar mazakuntar zata ta to lalle namiji ne kuma lalle mai gida ne wani lokacin kuma a same ka a wani yanayi za a same ka a lokacin da ba a tsammanin abu sai a ga kai shi to wanda ya fi burgewa ba a tsammanin abu wani lokacin kai ne za ka yi wa mutum laifi da ma saboda isa irin ta namiji wai shi ba zai ba ta hakuri ba in ya ga ta ɗaure fuska shi ma sai ya ɗaure fuska wani kuma abu mai sauki sai ka wahala ita ta wahala sai ka ɗaure fuska ita ta ɗaure fuska kana da bukatar ta ita ma tana da bukatar ku kana ta gaba a gida kai a wajen ba ka hutu kuma ka zo gida baka ba halin ka huta ka ga ka tafi kanka to a irin wannan yanayi in ka ji kawo mata laifi in ma wai kana ganin cewa ka zo ka ce wanda Allah da miki laifi ki hakuri ka san wannan yana da nauyi ba ko wani namiji ne zai iya yi ba to a kwa hanyoyin da za ka yi na rayuwa ka tabbatar ka yi mata laifi kuma ka tabbatar laifinka ne kuma ka zo gida ta ɗaure fuska ka ɗin yi magana ka jajjewa dai ba ki gama wuta sai ka manta da ita tunda matar ka ce kuna tare da wayar gobe ka san me kake so ka san me ba ka so lokacin kawai sai ka fita waje kake je ka so mata balangu Allah ya gama da ita wajen haka take in me ka so balangu ka gane ko wata kaza ko wani abu ko kuma kawai ka zo ka ba ta mamaki ka zo tana kokarin ta tsore geki wata ma idan abin nan ba ko ce fa ne ba za ka tambaye ka wata da ana saki da kai sai zaka fita sai baka fi kawo ce fa ne ba a takuru ya haba duwar Allah ai naga cin gaji yau ba na son ki dafa komai zan ba ki mamaki yau
Allah
kuma wahala mu na da girki shikenan sai ka je ka sawo waɗansu ababai na makulaci na kwaɗayi a waje ka sako a jakan lida kai ma dai kuɗana ko so ɗaya ne karo ɗaya kan ko da zafi ya haye wani abu wannan ke na kwaɗayi wanda ba ta tsammani irin ɗan lemon nan da mala'u suke sha kai ma zai so ɗaya ka same ba kullum za a yi ba juma'a ko wata wata dan an yi ne ita ma dai matar ka ta zama yar ƙauye an je wani gida an ba ta wani abu ta rikice ba a ita ma kanta ya waye ta wannan ta sani sai dai ba kullum ake ba kawai shine bambanci ka je ka so ɗan wani abu sai ka zo ka ce ayyo ba sai kin girki ba a wannan lokacin ka zo ka bude a gabanta ka ɗebo ka bude lemon ka zuba mata ka yi menene da sauransu ba ka san lokacin da za ta ko me ya ma a wannan lokacin ta huce kuma a wannan mintunan ta manta da kowa a duniya sai kai to amma wannan lokacin saboda rikin sanin wannan ko mutum yana da girman kai shi zai magana ba sai cutu kan shi ita ma ta cutu kai ka ta wahala a banza wahalar da babu al'ada kana ta fushi kai hankalinka bai kwanta ba to dukkan waɗannan ababai wato sai an lura da su Allah ce walan tasfiyu an ta'dilu bainan nisa'i wa law haratum fala tamilu kullal mayl fatazruha kal mu'allaqa wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allaha kana ghafurur rahima inda zaku sasanta a tsakanin ku duk rigingimu a kautar da su ayi kokarin a kautar da su fa inna Allaha kana ghafurur rahima ubangiji ta'ala mai gafara ne mai jin kai ne dangane da irin ababai da kuke wa junan ku na kurakurai sannan kuma wani abu wanda yake mai matukar muhimmanci a cikin rayuwar auratayya wanda namiji ya kamata ya lura ya gane cewa mace a ɗabi'arta mai rauni ce ita a ɗabi'ance naturally ubangiji ya yi ta mai rauni shi yasa jikinta ya sha bamban da naka kai namiji jikinta laushi ne da shi kai kuma naka tauri ne da shi muryar ta siririya ce kai kuma katuwar muryar ce da kai da haka aka ce kai kiran sallah ita ba ce ta yi ba saboda in za ta yi kiran sallah abin ba zai kawo ba amma kai ka ga za ta yi kiran sallah komai ya tafi daidai to baya ga haka wato ita mace a kowane wata tana tare da jinin al'ada din ne da ya zo kwana hudu ko biyar ko shida ko bakwai yana gadarwa mace rauni ta tare da ita a ko da ɗabi an ta yi tana al'ada to ran an yi ta rigima da ita kenan har sai ta fita daga kwanakin al'ada a ko da in tana cikin kwanakin al'ada tana da kasala sai ta rinka lakin abinci don abin da kake yi ne ba za ta yi kankari ba amma in kwanakin suka wuce shikenan zai ga ta dawo yadda suke normal mace ba wani tashin hankali to kaga wannan idan ka gano wannan raunin da ka ga wani abu ne wani takafi da menene sai ka tabbatar wannan kwanakin ne sai kai mata abuwa ba komai sai a wuce in kwanakin sun wuce sai ka ta dawo daidai wa daidai wata ma da kanta za ta ce gaskiya lokaci kaza da nawa kaza da nawa kaza wani kyauta ba ka yafe ba shikenan ai ya riga ya wuce saboda ka riga ka san wannan sannan kuma idan tana da juna biyu wannan ma tana samun damuwa musamman kuma idan ya kasance a ce juna biyun nan na farko ne ba ta tsaye ba sai wannan a duniya to fa wannan ko tana jin haushinka ba kai kaɗai ba in mace tana da juna biyu a wannan lokacin duk namiji gani take mai laifi ne ba kai kaɗai ba ne ba duk namiji haushinsu suke ka gan su nan to za ta ga cewa me ya faru aka samu juna biyun nan lokacin nan dai kun ɗauke wa juna kewa ne kai da ita kowa ya amfana da wani abu da ɗan uwansa amma me yasa tasirin abin a jikinta ake gani kai ba gani a jikinka ita kowa ya ganta ya san cewa ko wani abu da ya faru kai ko babu wanda ya sani in ba kai ta faɗa ba to wannan shine damuwarta a ɗabi'anta haka ne tana jin haushi ta tashi da safe ba ta jin daɗin koko ba ta jin daɗin shayi ko kosai ko menene tana ƙarnati tana tofar da yawo tana menene ta kuma ka tashi ka yi wanka ka sanya hula ka karkata abin nan ka wani wannan kana sa wani tabarau za ka fita ba wanda ya ganta zai ce ka yi laifi ita kuma da ta fita to wannan na ba su sakamakon haka kawai ba wai san ka ne ba ta yi ba zai ga tana maka abin da bai dace ba to wani kawai da ya ga an yi masa kaza an yi masa kaza sai ya kufula ya ga yau matan su nawa ne ga sunan kamar jafa a jos shikenan sai sai ba a magance matsala da irin wannan sai ka tana cewa wannan raunin idan ta lura cewa tana da wannan raunin sai ka abin nan sannan wani abu mai muhimmanci ita mace ko da wani lokaci bambanci ta namiji a tarkib na halittar su kamar yadda malamai na ilmin nafs suke magana malamai na psychology suke magana cewa wato shi namiji lokacin da duk wani abu ya zo ya gifta ta gabansa na farin ciki ko na bakin ciki yana shawara ne da hankalinsa ba da zuciyarsa ba amma ita mace tana shawara da zuciyarta ne ita ko zuciya an sa mata suna alqalbu a larabcin saboda yawan jujjuyawarta shawarar da za ta kawo ba mai kyau ba ce ba in mutum zai kawo da gaggawa kai namiji sai abu ya faru kafin ka ɗaukar masa mataki sai ka kango ka hanga ka hango har sai wani lokacin kafin ka ɗauki mataki sai ka kyale abin har ya wuce wanda da ka yi gaggawa ɗaukar mataki daga baya za ka yi nadama amma ita mace ba ta da wannan lokaci guda za ta yi kaza yau in banda mace za ta zo ta cikula takaddace sai ka ba ta takarda in baka bayar ba za ka fitar da gidan nan ba in baka bayar ba kai kaza kaza ne in za ka ɗauko takarda kuma ka ba ta kuma sai ta fashe da kuka kuma don ya sa duka ne mada to dukkan waɗannan al'amura saboda wannan ɗabi'a ta su ta su waɗansu irin halitta ne waɗanda suke shawara da zukatansu ba da hankulansu ba shi ko namiji yana shawara da hankalinsa ne ba zuciyarsa ba shi yasa aka sa bambam shi yasa ma ba a bata damar ta saki ko kuma ta daura aure ba namiji shine allazi bi yadihi ukra tunika shi yake da damar ita ya saki domin inda mace ce take da ikon sakin namiji ina jin da dukkan mu nan kowa an sha sakin san gama ta ga a yi ne makin da sai a saki mutum sau biyu ko sau uku an ba abin da ya mata zafi ka sake ka da safe ku shirya kuma da la'asar ta zaki sakin ka to amma sai ubangiji bai sa abin a hannunsu ba ko ba a yadda ma su aura ba su aular ba sai namiji ne aka ce ya aurar dan kai ne kake da hankalin da zaka ga waye dace da wanda nake wakilci zaka aura to duk waɗannan ababai suna da muhimmancin fahimtar su ga mutumin da zai zauna rayuwa ta auratayya sai ya yi hakuri ita mace da dole mutum ya mata laifi tun da ya yi kiciya in ma zai kara kuma dole sai ya mata laifi to amma sai ya bi abubuwa yadda yake babu zalunci zama na adalci ita ma kuma sai ta yi hakuri ta jure ta lallaci zuciyarta ta tuna matan da suka fi ta kima suka fi ta daraja su ummu na Aisha ga su ummu Salma ga su Zainab bint Jahsh ga su Hafsa bint Umar ga su Maryatul Qibtiyya ga su wace ce duk sun zauna da kishiya in ba haka ba aka tambaye manzon Allah wa ka fito a duniya yace Aisha aka ce cikin mata kenan cikin maza fa yace babanta na fito duk da ya fi son Aisha kuma a duk mazaje ya fi son babanta shine Sayyidina Abubakar wannan bai hana yi mata kishiya ba kuma yau mata kishiyoyin da sun girme ta gaba ɗayan su ba wanda Aisha ta girma duk da son da yake mata a ce dan miji ya mishi kishiya ba shike nuna baya kamar ki ba ba shike nuna shike na dawo daga rakiyar ki ba Allah ne ya shar'anta Allah ne ya tsara to kuma ke sai ki jura hakuri game da wannan in ma kin zo nan ki kadai dai zama ne kike na ibada ba wai zama ne kike na al'ada ba haka in kina da kishiya ma zama kike na ibada ba zama ne kike na al'ada ba kuma kar ki yadda ki bi shawarwari na dan su mata da su zo su fita ki da zuga su tayar da hankalinki akwai matan da suke su na gari ne to amma kawai ko babu wadan mata da kawai suke musu tasiri irin matan mu na Hausawa ƴan Hausa Fulani ai gani take kawa ta fi uwa shawara ta gani saboda haka sai ka kawayen mace sun zo sun zuga ta sun dora ta sai su zo ta yi wani abu daga karshe kuma sai su zo suna mata dariya da kansu ni na ga kawayen da suka zuga wata mace aka sake ta kuma daga baya cikin kawayen wata ta je ta aure miji dama tana zawarci ta yi zawarcin har ta gaji ta shafa jambakin ta shafa hodar ba wanda ce mata komai ta zo ta samu wannan a gidanta bayan an mata kishiya ta yi ta zuga ta ta tayar da rigima ta fito ita kuma ta laba ta je ta auri mijin sai mata magana haka zaki ta ce Allah ne haka Allah ya kaddara za mu yi faɗa da kudurin ubangiji ne haka Allah ya kaddara amma ta ce wani illahi insha Allah to ya kamata mata su kula da wannan bangare na cewa zuga duk da za a yi musu na su tayar da hankalinsu to wannan duk wanda kake zuga ki kanku fata da mijinki uban ƴaƴanki ba mai kaunarki bace ba in mai kaunarki ce za ki ji tana baki hakuri ne tana baki shawarwari ga hanyoyin da zaki bi kuma hanyoyi da dama da mace za ka bi ya kasance miji ya ci gaba ganin ta rigima suna nan da yawa to amma yawanci waɗansu mata sai su ga da rigima waɗansu sai su ga da zuwa wajen malamai waɗansu sai su ga da zuwa wajen bokaye ta wannan hanyar za su ci nasara to ya kasance sun yi hasarar kuɗi sun yi hasarar imani sun barar da imaninsu kuma sun zo da ƙarshe ma su yi hasarar mijin kansa dai idan miji ya gane matar sa tana zuwa wajen bokaye ko tana zuwa wajen malami ko tana wani kulle-kulle ko a cika masa magani a abinci ko a sa masa ruwan wanka idan ya kuskure ya gane wannan to shi kenan ba za ki ƙara yin kima a gabansa ba eh kina iya ganin waɗansu mara da dama ya jarrabe dan a kama su da cikakken laifin su ranar takin kiyama amma ba wai dan zuwa wajen boka yana da wani tasiri ba waɗansu matan duk irin wannan shi ke ja su je su halaka ubangiji ta halaye tsare su wannan shi ne abin da zan ce dangane da abin da ya shafi rayuwa ta auratayya a gurguje kamar yadda na faɗa tunatarwa ne ɓangare na biyu na magana ta wanda da shi zan takaita shine matsalar da muke ciki a yau a nan a Najeriyance da kuma duniyance irin halin da al'ummar musulmi suka samu kansu a ciki a farkon wannan karni na 21 don yanzu muna shekara ta 2001 a goshin wannan karni na 21 na meladiya musulunci ya samu kansa cikin wani sabon kalubale a duniya gaba daya kowa ya san me ke faruwa yau tsakanin America da kawayenta da kuma Afghanistan kuma kowa ya san yadda hare-haren da America ta fara kaiwa ga Afghanistan suka yi tasiri suka fantsama zuwa ga waɗansu sassa na duniyar nan a ciki har da na Najeriya wanda tasirin sa ya bayyana dangane da 'yan hatsaniya da ta taso aka yi a Kano kwanaki da suka wuce kaɗan aka yi hasarar rayuka da kuma dukiyoyi masu tarin yawan gaske to waɗannan ababai malamin da ya fara yin magana kafina ya ja hankalin mu akan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar a cikin hadisi ingantacce cewa yusiku an tada'a alaikumul akalatu kama tada'al ayyuku an tada'a alaikum al-umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha wato akwai lokaci da jama'a za su yi taron dangi akan kuku musulmi kamar yadda masu jin yunwa ke yin taron dangi akan akwashin tuwo sahabbai suka ce amin kallatin nahnu yawma idhin ya rasulullah za a yi mana hakan ne saboda mu ɗan kaɗan ne a wannan lokacin ya manzon Allah sai manzon Allah ce bal antum yawma idhin kaseer walakinnakum gusa'un ka gusa'i sayyid yace kuna da yawa a wannan lokaci amma za ku zanto yawan ku kamar yayi akan ruwa yayi akan korama ruwa zai jake ja inda ya ga dama wala yanzi anna Allahu min qulubi aduwikum almahabata minkum ubangiji zai cire kwarjinin da kuke da shi daga cikin zukatan abokan adawar ku sune kafirai wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum alwahn ubangiji zai jefa rauni a cikin zukatanku sahabbai suka ce wa mal wahnu ya rasulullah wani irin rauni Allah zai jefa cikin zukatanmu manzo Allah ce hubbud dunya wa karahiyatul maut tsananin son duniya da kuma jin tsoron mutuwa wannan shine raunin da idan kuka samu kanku a ciki al'ummar duniya zai kai ta randangi a kanku yau duk shelan ta yancin dan adam da ake yi. Ana magana ne akan dan adam banda musulmi, ana maganar sauran dan adam, dan adam ba Yahudi, dan adam in ya zanto Krista, dan adam in ya zanto yana bin addinin Buddha, dan adam in yana bin addinin Sikh, dan adam addinin yana bin kowane irin addini amma ba musulmi ba. Shaidu na tarihi kuma sun nuna haka, shaidu na abinda ke faruwa a duniya sun nuna haka. Duk wani dan adam in dai musulmi ne to ba a maganar yancinsa, amma wanda ba musulmi ba to shi wannan shi ake magana a tsare masa yancinsa a kundin Majalisar Ɗinkin Duniya, a manufofi na salon da Amerika ta kawo take shugabantar duniya a kai, hatta a tsarin gudanar da demokrasi a duniya. To dan adam ɗin da ake cewa a tabbatar masa da yancinsa dan adam ɗin wanda ba musulmi ba, domin daga galibin shaida tana faruwa. Mutanen yankin Moro a kasar Philippines yau sama da shekaru 40 suke ta fama da matsaloli tsakaninsu da gwamnatin, gwamnatoci daban-daban na Philippines har zuwa yau. Suna da rinjayen musulmi a yankinsu, kamar ka ce arewa da kudancin Najeriya ne, kuma yankinsu shi ne yake da arzikin kasa, shi ne yake da kasar noma, shi ke da man fetur, shi ke da kaza. Amma da ƙarfi ake tursasa su yin hijira zuwa ga inda za arziki domin Krista su mai gurbinsu. Yau duk ƙungiyoyin da suka kafa na neman ƴanci don a ba su ƴancin gashin kansu ba a ba su ba. Ga rikicin Falastin wanda shekaru 40-50 yaƙi cinyewa. Tun Yahudawa ba ta, har Ingila su tabbatar musu da ƙasa, daga baya Amerika ta zo suke ba ta kowace irin kariya a duniya zuwa yau. Ga musulmai a Turai ta gabas, idan na ce Turai ta gabas gaba ɗaya a yankin Balkan, musulunci ya shiga wannan yankin tun shekara 600 da suka wuce baya. Irin su Bulgaria, irin su Bosnia Herzegovina, irin su kansu su Kosova, irin su Inani, musulunci ya shiga tun shekara 600 baya fa. Sai Nuhu a yi yarjejeniya a zauna lafiya don dai kawai a zalunci musulman. Amma Indonesia wadda ita ce kasar da tafi kowace yawan musulmi a duniya, da aka samu yankin East Timor, arna ne a wajen suka fi yawa a wajen a cikin katuwar kasa ta musulmi, nan take yanzu an yanke su an ba su cin gashin kansu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce dole a ba su yancin su, su kafa kasar su, su tsallake daga ina, daga Indonesia. Amma Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta yi haka da musulmin Philippines ba, ba ta yi haka da musulmin yankin Papani a cikin kasar Thailand ba, ba ta yi haka da musulmin yankin Arakan a cikin kasar Ghana ba, ba ta yi haka da musulmin Bosnia Herzegovina ba, ba ta yi haka da musulmin Kosovo ba, ba ta yi haka ba ga musulmin Bulgaria, ba ta yi haka ba ga musulmin da suke Montenegro, ba ta yi haka ba ga musulmai da suke waɗansu yankunan duniya daban-daban. Ga Rasha tarayyar Soviet ta wargaje, kowa ya kama gabansa. Su Armenia an ba su ƴancin kansu, su Georgia an ba su ƴancin kansu, duk wanda ke son ba shi ƴanci an ba shi. Amma lokacin da Chechnya ta ce za ta falle, tunda su musulmi ne gaba ɗaya, sai aka hana su, kuma ake zalunta su. A yau a kundin Rasha su ƴan ta'adda ne kawai don suna son ƴancin su na kasansu, ba kasar wani suka ci a ba su ba. To kun ga ake duk abin da ake shelantawa na ƴancin ɗan adam, ƴancin ɗan adam ƙarya ne. Babu wani maganar ƴancin ɗan adam in dai a gargashin Majalisar Ɗinkin Duniya ne, in dai a majalisar, in dai a gargashin demokrasi ne irin wanda Amerika ta kawo, ƙarya ne, babu wannan. To duk wannan wani abu ne da ya kamata ya ga hankalin mu musulmi, ko musamman a waɗanda suke wayayyu, ko in ce waɗanda suke karatu na zamani daga cikin musulmi, suke shiga cikin harkokin gwamnati, harkokin siyasa, harkokin shugabanci. Ya kasance muna lura da irin waɗannan ababai, don kowane ɗaya daga cikinmu akwai nau'i na wajibi da Allah ya rataya a wuyansa gwargwadon damar da yake da ita na ya samar wa musulunci kima da martaba da zukamin da yake da shi, komin kankantarsa komin girmansa. Kuma idan muka dawo nan cikin gida, ga irin rigimun da suke faruwa. Duk rigima, irin rigima ta faru guda 100 a Najeriya tsakanin Krista da musulmi, to 99 da ta faru Krista ne suka tayar da ita, ba musulmi ne suka tayar da ita ba. Amma kuma babu Kristan da aka taɓa yankewa hukunci don ya tayar da rigima aka zartar da hukuncin kansa. Tun daga kan rikicin kafancin na farko na 1986 ne ke, har zuwa rikici na biyu, har zuwa rikicin tsohuwar jihar Gongola da aka yi da Arnon Fashama, har zuwa rikicin nan ta fara kwalewa, rikicin Zangon Katabar, rikicin Jos, rikicin Kaduna, rikicin duk wani rikici da ya taso. In dai an yi rikici sau goma
to zaka samu sotar kirsta ne suka dace gashi ne ka duro da akai bare baren nan komi an kace musu komai gashi kowa ya riga sun tsawa ujuku yana da hannu cikin wannan rikicin wannan wanda aka yi na Kano binciken mu ya nuna ujuku ya je Kano ranar Litinin kwanan sabi a Kano lokacin da ake wannan rikicin amma ya fi karfin gwamnatin tarayya ta kama shi da laifi na Kaduna kan a jarida ya fito kwallon ya dukkan maganganun da yi jaridun kasar nan sun buga amma ba da abin da aka yi amma idan wani musulmi ya yi shi kenan sai zanto shi za a turfasa shi za a ci ma mutunci shi za a wulakanta shi za a gaskantar da shi ga irin abin da yake faruwa abin da ya faru a Lagos ɗaya ofisi kai tana biyar ko shida ko bakwai suna kashe mutane a Lagos ba wanda ya ce musu komai ga 'yan sanda ga soja idan ma suka biyo ka kata farin 'yan sanda garin 'yan sanda ya ce 'yan kaka 'yan sanda ba za su yi maka komai ba idan aka magana sai a ce 'yan sanda ce wai ba za su umarni su yi harbi ba amma mu da an fara wani rikici a cikin jihohin mu sai gwamnonin mu su bada umarni sai a harbe mutanen mu abin da aka yi kenan a Kano yana daga cikin abin da ya haifar da barna a rikicin Kano da aka bayar da daman harbi ana fara rikicin kawai gwamnati ta ce shi kenan a harbe mutane saboda haka yan sanda kirista suka yi amfani da wannan daman wajen harbe da dama daga cikin musulmi in an ji wa musulmi goma rauni ko kisa to tura daga cikinsu yan sanda ne suka yi musu amma ba wai kirista ne da ake rikici da su suka yi musu ba kai an samu yan sandan da dumu-dumu sun je sun cinna wuta a waɗansu kantuna na musulmi kuma su aka tura don su tsare wajen kun ga dukkan waɗannan irin abin da manzon Allah ya bada bayaninsu na cikin waɗancan hadisan to wannan taron dangi da arna za su yi mana suke yi mana ba wai shi ke nuna cewa za su ga bayanmu ba sai in an samu ɗaraka daga mu ɓangaren sai in an samu gajiyawa daga mu ɓangaren in muka kasa yin wajibin da Allah ya ɗora mana to dole mu sha wahala amma in muka tsaya akan manufarmu ta addini ba manufarmu bane mu zalunci wani ko mu kashe wani ko mu waware dukiyar wani ko mu ci mutuncin wani amma manufarmu ne a kyale mu yi addinin mu yadda aka kyale kowa yayin shi manufarmu ne a tabbatar mana da yancin mu da muke da shi yadda aka tabbatar da kowa yancin sa in muka tsaya muka fuskanci matsalar gaba daya da yan siyasar mu da yan bokon mu da malaman mu na addini da yan kasuwar mu to bi izini ta Allah za mu ci nasara amma matukar muka tsaya muka yi rauni tsoro da rauni ya kama mu to shike nan za mu yi ta ganin kaskanci ne da wulakanci wanda kuma ba haka ake fata ba alhamdulillah akwai nau'i na farkawa ko yaya akwai nau'i na farkawa kuma idan kuka lura farkawar da ake da ita ba wai a nan Najeriya ba ko ina farkawa ce wadda take daga ƙasa abinda nake nufi daga ƙasa ta hanyar al'ummomin ƙasashe ba ta hanyar shugabanni ba yanzu kasashen larabawa gaba ɗaya da na Asiya inda musulmi suke duk an yi zanga-zanga daga Saudiya an yi zanga-zanga wannan karan to amma shugabannin kasashen ne suke da illa domin dukkaninsu wakilai ne ko na Amerika ko na Faransa ko na Ingila sai abinda aka yi musu shifta ko aka yi musu imla'i da tun suke zartaswa to wannan shi ne babbar illar da ake ciki to amma farkawar da mutane suke daga kasa ɗin a gaskiya tana da tasiri kuma tana sa da dama daga cikin shugabannin suna samun kansu cikin wani matsayi na yaya za su yi su tsaya ne su toshe barkar su ta gida ko kuma ne su ci gaba da ansa bukatun iyayen gidansu na Turai ko na Amerika domin karan farko kenan yanzu a Saudiya da Saudiya ta ɗauki wani matsayi wanda aka samu waɗansu malamai kamar guda bakwai sun fito sun yi fatawa sun saba wa gwamnatin kuma an kashe musu komai har yanzu ba a kama su ba don kowa ya san matsayin Saudiya game da wannan rikicin kuma waɗansu malamai sun fito sun yi maganganu masu zafi a kuma wanda ya yi wasiƙa ɗin kai tsaye zuwa ga Bush mai shafi takwas ko shafi tara an fassara cikin harshen Turanci wani ɗan uwa ya turo min ita ta hanyar email a jiya da safe to kaga a halin yanzu gaskiya akwai farkawa kwarai da gaske to wannan farkawar muke so ta shiga cikin mutanen mu musamman waɗanda suke shugabanni musamman waɗanda suke 'yan siyasa musamman waɗanda suke jami'an gwamnati don dukkan wanda yake mai rike da wani office mai wani mukami irin tasirin da zai yi idan ya yi amfani da office ɗin sa wa musulunci irin wanda sai malam ya yi gudubar shekara biyu ne bai yi ba bai jama ba ta malam kan tana wuce a mani haka ba wuce muka faɗa ran ƙarfi 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 mutum malam ba ta wuce a mutum zai faɗa a masallaci kawai mutane su yi kafara shi ke haɗe gida a yi barci Allah ya kiyaye to amma wani mai mulki a hannu ko mai mukami a hannu zai iya canza wani abu zai iya gyara wani abu zai iya toshe wata ɓaraka zai iya kafa wani abin da ba zai zo daga baya ka samu cewa an zo an rufe shi ba. Dukkan wanda yake da mulki a hannu ko wata dama, wallahi dama ce ta gina alheri, in ko bai gina ba sai dan gida ya gina shari kuma ya zama yawo. Ka duba kan Kano gari ne na musulmi. Kirista a Kano dan tirani ne. Suwa yayi. To amma wani lokaci canjin gwamnati da aka samu daga Shanikan zuwa ga Abacha. To a wannan lokaci canjin gwamnati lokacin da aka ture wannan gwamnonin na zararen hula kafin a sa wannan na soja. Sai zanto Brigade Commander na Kano a wannan lokaci shi ya rike Kano din a wannan lokacin na kafin a tuttura administrators din na lokacin Abacha na gwamnonin da na abin nan. To wannan dan mako ɗaya da ya samu ko kwana biyar sai da ya saka launa abin da ya zo zama matsala daga Kano daga baya tunda Kirista ne. Domin a daidai lokacin da wannan ta faru an sanya wata hatsariya a Kano. To sai ya ce yana kiran malaman addini da dukkan ɓangarori guda biyu. Tare da cewa hatsarin da ta faru ba da Kirista bane ba, musulmi ne a tsakaninsu. Amma tunda tana da alaƙa da addini sai ya ce yana kiran me malaman addini da dukkan ɓangarori guda biyu. Kirista da musulmi. To tunda Kirista sun ga sun samu wannan damar da ba su taɓa samunta ba, wallahi arzikin malaman Kirista da suka je sun ninka na limaman Juma'a gaba da yawa a gaban House kuma a Kano, kuma aka nuna a talabijin ana labarai kai kace kawai jihar ta Arnati. To da wani gwamna ya sake zuwa ga shi musulmi ne aka samu irin wannan matsalar, ya ce zai kirayi malaman addinin musulunci kaɗai. Sai da yan protocol ake tattauna, to yanzu kuma Kirista ya za su yi tunda zakan an kira su. Ka duba dan Allah irin wannan matsala. Ka duba wani abu ne za ka gano abu ne mai sauƙi ne a dannan da sauransu, amma alal aƙalli ga wani ya dasa wani abin da an zo ana tunaniya za a ture. To haka idan alkhairi ne ka zo ka dasa shi kafin a zo a ture shi, sai dai a yi ta masa ta dabara. Ka duba duk irin abin nan da lokacin da gwamnatin Buhari suka zo suka sa wannan war against injustice, lokacin da Babangida ya zo ya jiwon mulki bai sai ya rufe shi gaba ɗaya ba, ko ba haka ba, sai ya ce wannan wa ajatin dusulun dole yana nan saboda ba zai iya rusuwa ba a lokacin, amma aka yi tsawa abin da bara har ya zama shiriri ta da sakarci ya wuce iska ta tafi da shi yake da sauransu, ba na dai ba za a iya ture ta gaba ɗaya ba saboda wannan yana daga cikin tasiri na policy na gwamnati. Idan wani ya dasa wani abu, wani ya zo rushe da wuri, musamman in abin yana da alaka ta kusa da jama'a, addininsu ko wani abu da ya shafi cikin rayuwa, to sai ga cewa abin da haka nake kira ga mutanenmu a kan farkawa game da irin waɗannan matsaloli. Za mu iya fuskantar waɗannan matsaloli, amma duk yadda malaman addini za su yi wa'azi nasu, nauyin shi ne su wayar da kan mutane su faɗi mai Allah ya ce, mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce. To amma fa waɗanda suke da ragamar mulki a hannu, suke da mukamai a hannu, suke da dama a hannu, ba wanda nauyi ke kansu irinsu. Kuma wallahi idan ba su yi ba sai Allah ya tambaye su ranar tashin kiyama. Ko menene amfanin a ce har ka yi aiki har ka kare kowane irin aiki, ka yi shekara 20, ka yi shekara 30 kana aiki har a yi maka ritaya, amma idan ka duba a cikin tarihin aikinka ka kasa fayyace waɗansu manya-manyan gudunmawa da ka gabatar wa addinin musulunci, ka ga wannan ba karamar hasara ba ce ba. To da haka ya kamata mu lura da irin waɗannan matsaloli. Wannan kalubale da ke faruwa alamomi ne na cin nasarar addinin musulunci, amma fa in mun jure alamomi ne cin nasara, amma in mun jure. Ko da yanzu ne na ga abin da ya faru din a wannan kwanakin daga 11 ga watan Satumba zuwa yau, alal aƙalli wato an cirewa mutane wani katin tagutu da ya musu ƙabe-ƙabe a zuciya suka rasa da zan su yi da shi, wato ɗaukar Amerika da wani matsayi mai kamar na ƙudura da irada da ta yi abin da take dama, don wani kafin faruwar abin nan an ce zai faru da Amerika wani zai ce ƙarya ne. Kai kuma mafarki mutum ya gani gashi ya mafarki, wani ya zo ya kawo Amerika hari ya rusa waɗansu wurare, in ya farka sai ce ƙarya ne a cikin mafarkin ba ƙarshen ta. To amma gashi abu ya zo ya faru, gashi abu ya zo ya faru, ya zamewa Amerika bala'i ta rasa yadda za ta yi. Kuma da alfaharin Amerikawa ta suka yi da sun fara wannan yakin kwana uku za su yi sun gama da Afghanistan. Amma shekaran jiya jiragen saman yaƙi 100 suka rinka man wuta tsakanin birnin Kabul da Mazar Sharif da Kandahar, jiragen saman yaƙi 100. Ba wani nau'in jirgin saman yaƙi da Amerika take da shi wanda ba ta tura shi Afghanistan ya jiya a man wuta ba. To kaga da jiya kwaliki 11 sa biyu kai a yau sa uku gobe sati biyu ladi sati biyu amma ga shi ba su yi komai ba kuma su da kansu suke cewa dai wannan yaki zai ɗauki lokaci mai tsawo kuma duk wannan rikici da ake yanzu kafin su sauko ƙasa ne dan sun yarda cewa har yanzu dukkan asarar da suka yi daga sama da suke ganin sun yi wa ƴan Taliban ba su karya lagon Taliban ba sai an sauko ƙasa ne to kuma a nan gurin su ya take yin an sauko ƙasa a nan za su gamu da gari abinda suka manta shi ne Afghanistan gaba ɗayanta kusan an riga an dashe ta ne da bom tun lokacin da za ta shigo wurare da dama an daddasa bom ba wanda ya sani sosai 'yan ƙasar ya san inda zai yi ba zai saka bom ba da saboda haka Amerika amurka za su shigo kaza ko wani bala'i a na guri ɗaya kenan na biyu ƙasa ce mai bala'in tsaunuka tunda aka fara wannan hayaniyar dukkan wani makaminsu mai mahimmanci da za su yi aiki da shi a ƙasa suna cikin tsaunuka inda jirgin sama ba zai tasiri a wajen ba su ma Amerika sun yadda defense minister tun ya fito ya ce jirgin sama ba zai tasiri ba abin da ya rage na gaba dole sai an sauko ƙasa saukowar da Amerika ba ta so kuma saboda sun riga sun san cewa a lokaci guda mutanen Afghanistan suka kashe wa Ingila sojoji 14,000 14,000 dole Ingila ta janye wannan Ingila kafin Rasha ba ina mata magana na farko tukuna Rasha kan da suka zo suka yi shekaru takwas a kasar aikin sun tsala kudin su wannan sun yi asara babu iyaka to saboda haka ga kuma yanzu Amerika za ta zo ta shiga kuma wani abu da su dukkan su waɗanda suke masana ta fuskar yaki suke cewa shine kamar yadda wani kwararre ta fuskar yaki yake faɗa a Rasha yake matsalar 'yan Taliban wato matsala ce ta so ba suke su mutu yake to babban matsala ke nan yake in za ka yi yaki da mutumin da shi so yake ya mutu yake to ya gama da kai kaga ita kuma matsalar Amerika shi ne ba a so a mutu to ita ce matsalar Amerika tunda su Yahuda ne ba Yahuda ko ba san mutuwa to kaga dukkan waɗannan ababai ne waɗanda gaskiya alal aqalli musun cewa da dama daga cikin yawan musulmi suna turtuwa cikin wannan yaki amma ta wani bangare na karya lagon Amerika din nan na karya ta ta fuskar tsaronta da tattalin arziki bangaren da ya fi kowanne karfi tsaro da tattalin arziki to wannan ba karamin cin nasara ba ne ba kuma alal aqalli wannan ya nuna wa Amerika cewa ya nuna kuma sauran mutane cewa babu wani mutum da zai ce ya fi karfin dan adam kuma yanzu gashi yadda ake kai musu farmaki da wannan anthrax nan wato aljamratul khabisa da laraba ke kirta aljamratul khabisa ko wato garwashin wuta ko ma mugun garwashin wuta haka laraba suka fasara cutar mugun garwashin wuta ba'ala da ake jarraba su da ita sanarsa daga ina ne yanzu kawai ko ɗan bulan karfe ka shiga cikin Amerika ka sai ka ci su da yaki kawai fulawa da kasa a cikin ɗan bulan sai ka shiga ji guda da yaki to dukkan waɗannan ababai ɗan uwana abin da nake so in ji hankalinmu ya za mu a nan a Najeriyance mu san kanmu mu san ƙimar kanmu mu girma kanmu mu tunta kanmu a gaskiya muna da sake sama da kima muna da sake ba na wasa ba kuma inda muke samun matsala shi ne kowa ba ya san a ɗora matsalacin sai dai ɗora wani ni ba na so a ce ni ne sai in ɗora wani shi ma wancan so yake ɗora wani wanda kuma laifin namu ne na mu duka akwai laifin da masu mulki ne amma akwai laifin da talakawa ne kuma za ka samu yana da yawa kwarai da gaske yanzu abin da ya faru a Kano din nan idan wani abu na bakin ciki da za ku ji na takaici Krista sun zo in yamurai ke suka zo suka kona kasuwar Galadima Road an yi hasarar dukiya sama ta miliyan 100 don saboda suka zo kayan abinci da kekuna da mashina sakewa suka shirya da su sabon gari abinda ba za su iya sakewa su tafi da shi kuma su kona akwai manya-manyan tanka wanda suke dauke da mai na girki guda uku gaba daya aka cinna musu wuta da suka kone da waɗansu manyan kantuna da ake sayar da generators da waɗansu wuraren kayan abinci da me gaba daya suka kona su abin takaici na rashin wayewar mutanenmu da rashin sanin ciwon kai da aka zo za a yi taro tsakanin shugabannin kasuwar wannan yankin da aka yi masa hasara da shugabannin inyamurai da kuma kwamishinan police duk gaba ɗaya in yawon sun zo, amma duk wani wanda aka kona masa rumfa a can gurin bai ma zo wajen taron ba. Wanda suka zo wajen taron wani ne daga wani wuri da dan irin sun duk suke ta magana a rediyo, wani mutum wani wani shugaban ƴan doya wani makaryata duk waɗansu abin da sauransu sun suka zo suka yi magana a bidi sun suka hadiya da suka zo suka aka zo aka yi tarurruka ana tara bayanai na wanda suka yi hasara shi wanda ya hasara ma bai zo wajen ba. Tuni in yamare sun riga sun yi lissafi na ƙarya da na gaskiya na dukkan kantansu da haƙona da yawan jarin da suka yi hasara sun riga sun haɗa sun yi confiling ɗinsu sun yi komai da komai. Mutanen mu babu abin da suka yi bayani a kai, ma'ana ko da gwamnati za ta yi wani taimako sai an fara ba masu tsari kafin a ba marasa tsari, tunda suna nan a zaune suna zaman kashe wando. Bayan an gama taron wakilin DGC ya zo zai hira da shugaban inyamurai da kuma ɗaya daga cikin shugabannin su musulman da suka wajen kowa hausawan da suka je wajen. Su inyamurai yana zuwa da wazai da shi suka nuna mutum ɗaya kawai gaji. Amma ana zuwa bayan ya gama hira da wancan ya zo zai hira da wannan gurin sai ya zo wancan ni ne sai ma laifin shi ne sai ma lawa mu laifin shi ne daga can ma da wuri sai ni ne. Su biyar suka yi ta rigima kowa na cewa wallahi da ni za a yi. A gaban inyamurai suna kallon su. Wanda irin mutane ne wannan. Yaushe za mu gawa mutane, yaushe za mu waye, yaushe za mu waye yadda duniya ta waye. Ko ba ba abin da zaka faɗa, a kai shi wani shugaban ƴan doya abin haushi ba wai dai yana sayar da doyar ba, a'a kawai kwakar da yi abin haushi. Dama idan kana so ka auna mutanen mu ka saurari gidan rediyo zaɓar rana kashi na ɗaya ko kashi na biyu, cikin mu kowa shugaba ne, shugaban masu biredi da shayi na duniya da ministan masu garin gwaki. Ba wanda yake kasafa, kowa shugaba ne. Shugaban masu dankalin turawa, shugaban wane ne wane ne, kowa ministan wane ne wane ne, chairman ɗin ƴan zaɓe wane ne wane ne, ba wanda yake kasafa. Haka tsarin tifikal ba hauke yake. To gaskiya dole sai mun waye, mun zama wayayyu tsakani da Allah, ko mun san ciwon kanmu, ko muna yin abu don cigaban al'ummarmu da cigaban addininmu. Sannan za mu iya fuskantar kalubalen da ke gabanmu. Jama'a ba na so in tsawaita mana sama da kima. A nan gurin nake ganin ya kamata in taka burki. Abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada. Wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya sai mana. Wannan aure da aka yi Ubangiji ta'ala ya sanya albarka. Allah kuma ya ba da zaman lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Jama'a musulmai saurari wa'azi wanda Malam Jafar Mahmud Adam ya muna ana taka da alkhairi. An goka gidi nan mun farko to muna da ɗan tambayoyi da ba su da yawa, saboda haka ba duka za mu karance ba, za mu karanta kaɗan ne domin malam ya ansa muna kuma so ne addu'a mu kai shi. Ana kan kawowa sun ɗazu sun ne su kawo, amma mun ce don sun kawo lokacin kwaramiya zai yi yawa. To bari tambaya ta farko mala wani ne yake tambaya cewa idan mutum yana da mata hudu ya saki ɗaya daga ciki gabaninta suka ida ya sake auro wata miye mutum wannan auren?
Idan mutum yana da mata guda hudu sai ya saki ɗaya da ita sai ya saki ɗaya cikinsu sakin da a iya yin kome kamar saki na ɗaya da na biyu, to ba shi halatta ya sake auren wata har sai wannan da ya saka ta fita daga idda. Amma idan sakin da ya yi sakin da ba za a iya yin komai ba ne, ma'ana saki uku kenan, to wannan babu laifi don ya auro wata ko da watan ba ta gama idda ba. Wannan shi ne an sawa Allahu alam. Idan mutum ya aura bayan sakin da ya yi wanda za a iya yin komai ne kafin ta gama idda sai ji ya auro wata, to wannan auren za a iya lalata shi nan take da an ji shi, don saboda an yi shi ba bisa ka'ida ba. Ka'ida shi ne dole sai wacce ta gama idda, don idan ba haka ba yanzu kenan a hukuncin saka mai idda yana da mata biyar ne. Don idan mutum ya saki mace aure baya kammala warwarewa da daɗi sai bayan ta gama idda, matukar saki ne wanda yake radadi. Kaga idan ya mutu kaga tana da gadon shi ita waccan, don ta tunda akwai komai a ciki kuma bata gama idda ba. Kaga mata biyar ko ba su gado.
Ana cewa ina hukuncin mutumin da ya ƙaurace ma matarsa fiye da wata biyar ba tare da larurar rashin lafiya ba?
wannan kan ya zalunce ta ba shi halatta mutum ya kaule cewa matarsa lokaci mai tsawo ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe ba a shari'ance irin yadda mace take da haƙƙi na ka ciyar da ita ka shayar da ita ka ba ta wurin kwana haka take da haƙƙi na ka ɗauke mata kewa game da sha'awarsa ta ɗa namiji don wannan yana tsaye daga cikin ginshiƙin auren in babu wannan ma kusan aure na iya shiga cikin wani hali na kaka da kai don haka abinda waɗansu maza suke yi na ƙaulacewa matansu ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe ba wannan haramun ne kuma zalunci ne lallai mutum ya nemi yafewarta kuma ya koma ya ci gaba da kusantarta.
Tambaya ta biyu tambayar matsayin turaka ne a addinin musulunci.
Da yawa na ji waɗansu ‘yan uwa suna maganan cewa turaka bai halatta ba wannan kuskure ne cewa bai halatta ba don ba su da wani nasi da ya ce bai halatta ba. Turaka shi ne kai mai gida ya zanto kana da ɗakinka a cikin gida banda ɗakin da matarka ko sauran matanka suke da shi. Wannan babu ne zidan kayan wannan a cikin addinin musulunci abin da yake shiga cikin babu mubahat. Al'asali shi ne al'ibaha dukkan wanda ya da'awar haramci sai a ce ya kawo dalilinsa. Na'am.
Wani mai tambaya yana tambaya ne game da abin da ya shafi hoto. Yana tambaya cewa me ye bambancin hoto wanda ake ɗauka da kyamara da kuma hoto wanda ake ɗauka wannan amma bai ba wanda hoto wanda ƴan jirgin kyamara suke ɗauka wanda yake ɗauka photographer. Sai tambaya ta uku ne waye yake da haƙƙin neman ɗan uwansa namiji ko mace. In ji mai tambaya namiji ne yake da haƙƙin neman matarsa ko mace ne take da haƙƙin neman mijinta.
Wato a tsari na zaman auratayya akwai haƙƙoƙi da suka shafi namiji wanda namiji ke da shi wajen matarsa. Akwai kuma haƙƙoƙi da suka shafi mace wanda mace ke da shi wajen mijinta. Akwai kuma huququl mushtaraka haƙƙi ne wanda su duka suke sharin da juna suna tarayya da juna wajen kowa yana da shi. To shi haƙƙi na saduwa kowa yana da haƙƙi a kai. Miji yana da damar yin neman matarsa mace kuma tana da damar ta nemi mijinta lokacin da take da sha'awa kuma lalle ya ansa buƙatarta a wannan lokaci in ba tare da wani uzuri da yake da shi wanda zai hana shi ba. Haka ita ma wannan ka'idar musulunci kenan.
To za mu taƙaita haka amma za mu ba mu ango fili domin yi jawabin godiya ga malam da alawama malam Ahmad Ibrahim Suleiman da kuma sauran mutane suka zo daga nesa da sauran al'umma musulmi da muke na kusa-kusa sannan kuma sai a ta fitowa da gara.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ‘Yan uwa musulmai ina godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya nuna mana wannan rana kuma ya kawo mu cikin wannan lokaci cikin ikonsa rahamarsa ya nuna mana wannan babban taro da Allah ya nufe mu da yinsa. Ina kuma addu'a Allah ya tara mu a cikin aljanna mai rahama. Ina matuƙar godiya ga ansa gayyatar mu cikin wannan ƙaramin lokaci da muka nemi shi malam kuma ya amince mana. Allah Ubangiji kuma ya nufe shi da isowa wannan gari mai tarin tarihi na ƙauyen titi mai Bauchi. Alhamdulillah da na so yau wannan taro malam Allah ya nufe mu da yinsa a mahaifa na shi ne dingi inda zan tabbatar maka da cikakken tarihi na shigowar wannan ƙauye da musulunci da Allah ya sa muka kawo musu. Na san malam mai cikakken tarihi da yana sanar da tarihin Ningi yadda Allah ya nufe mu da shehun Arewa Shehu Hamzatu wanda Allah ya kawo miskila tsakaninsa da Shehu Usman ya ki karɓan ƙyallen nan wanda ake ce tuta. To alhamdulillah Shehu Hamzatu shaƙiƙin malami ne daga ƙasar Ningi kuma yadda Allah ya sa muka yaƙi Marguzawa muka yaƙi mutanen Zazzau muka zama ƙwai a tsakanin Dutse tsakanin Kano da Zazzau da Bauchi sun san Allah ya nufa da Ninge haziki ne. Saboda haka akaramukallah ba zan ɗauki dogon lokaci ina kawo wasu tarihi ba mai yiwuwa ƙauyawanmu da muke zaune da su nan na cikin amana wasu za su iya jin za.
Muka faɗa da ma mursa shi ya yi muna mukaddima ne kamar yadda shi kansa Malam Jafar yakan so in irin waɗannan munasaba sun su faru a sake a fara ringa ba mu waɗansu filaye su ma suna taɓawa a hankali kamar yadda haka suke kiwa. Matan kaɗi. Da saboda haka yanzu ya yi ba ma. Zanen dama Malam Jafar Mahmud Adam ya ci muna gaba da wa'azi amma da yake Allah ranma Ahmad Ibrahim Suleiman yana nan zai karanta muna kaɗan daga cikin ayoyin Alƙur'ani mai girma sannan kuma sai ya mika masa abin magana din.